No, da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kamar yadda aka saba akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM duk a Niger da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu gaba daya ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad.
Sai kuma ni Usman Ahmad.
Yau Talata 27 ga watan Maris din shekarar 2018 zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba.
Inda yau zamu yi magana game da rahotannin da suka bayyana cewa za a rufe makarantun kwana a yankin Arewa maso gabashin Najeriya musamman jihar Borno.
Yin hakan dakile wa ilimi ne didiri akwai tabarbarewar tsaro. Abin da ya kamata hukuma ta yi akan wannan tsari shine yana da kyau hukuma ta dauki mataki na tsaro duk makarantun matan nan a basu tsaro yadda ya inganta yadda zai iya bada damar da za a ce yaran za su iya karatu cikin kwanciyar hankali.
An san dai cewa samun ingantaccen ilimi ba zai yiwu ba sai an samu kwanciyar hankali na mai koyo da mai koyarwa. Saboda haka idan har waɗannan abubuwa da na faɗa ba za su samu ba a makarantun kwana, je ka dawo din nan shine mafita.
Baya ga ra'ayoyin jama'a mun ji ta bakin kwamishinan ilimin jihar Borno ko da gaske an rufe makarantun kwana na ƴan mata a jihar saboda tsoron sammamin da ake kai wa yara ana sace su.
A lokacin da aka samu ingantaccen tsaro a koda ina ne zamu ga yadda ƴan matan za su yi zauna, amma a yanzu haka kuma dangane da abubuwan da ke tafiya ka gani ba zai zamanto mun yi tunani mu bar ƴan matan nan suna kwana a makarantun nan ba. A lokacin da kuma aka samu zaman lafiya sai su koma su ci gaba a wayannan wurare da suka taso.
To za kuma mu karanto sakonnin amsar da kuka aika mana na tambayar da muka a shafin Facebook da Twitter da ma Instagram. Sannan za mu tattauna da shugaban kungiyar nan mai haɓaka ayyukan sadarwar zamani tsakanin matasa wato Sitat da kuma Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Missouri a nan Amurka.
Yanzu bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota wato cewa menene ra'ayinku game da yunkurin rufe makarantun kwana na ƴan mata a Arewa maso gabashin Najeriya biyo bayan sace ƴan matan garin Dabci.
To sakon farko ya fito ne daga Muhammad Bako Jatkori da Magaran a Niger kenan yace da kyau ni kam ina goyen bayan a rufe makarantun kwana na ƴan mata saboda irin waɗannan makarantun dama suna da hadari saboda mace bai kamata ta kwana a wani wuri ba, ta kwana a gidansu kawai da safe ta je makaranta ta yi karatu ta dawo gida, shi ya dace da mace.
To sai kuma sakon Bello Muhammad Tafida daga Sokoton Najeriya yace salam yau da gobe, rufe makarantun kwana a Arewa maso gabashin Najeriya ba shine maslaha ba, maslaha anan ita ce gwamnati ta tabbatar ta bayar da ingantaccen tsaro a makarantun ta hanyar girke jami'an tsaro a makarantun da kuma samar musu da ingantattun makaman da za su iya dakile kowace irin hatsaniya. Ku huta lafiya yau da gobe.
To sai kuma Diaz Buiza Alsana faɗa daidai yace salam yau da gobe, fatan alheri zuwa gare ku. A gani na bai kamata a rufe makarantar mata a garin Dabci ba, kuma ya kamata iyaye su bar ƴaƴansu su ci gaba da karatunsu saboda abinda ya faru kaddara ce daga Allah, ko kana ɗakinka sai ta same ka a tashi lafiya. Daga Umar Faruk Alamai suka hada gwiwa kenan da wannan.
Sai kuma sakon Yusuf Muhammad Gidan Dare yace assalamu alaikum yau da gobe, ni ina goyen bayan a rufe su saboda idan har jami'an tsaro ba za su iya samar da tsaro ba to gwara kowa ya koma gidansu ko kuma a mayar da su na je kaka dawo. Daga Yusuf Muhammad Gidan Dare Borno.
To sai kuma Musa Hadarin Asuba da Magaran yace yau da gobe shirin matasa. To masu iya magana suna cewa hanyar lafiya dai abita da shekara.
Shine ai. Sai kuma sakon Lawassani na Kawu Daura yace eh hakan yayi daidai domin kada a sake kwatantawa.
Ka kuma kenan. To sai Abdulrazzaq El Musa yace salamu yau da gobe shawara ta anan shine rufe makarantun kwana a arewacin Najeriya ba shi bane mafita ya kamata gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari ta dauki matakan da ya kamata domin kare makarantun arewacin Najeriya. Ina fatan za a tashi lafiya yau da gobe.
Mun gode. Sai kuma sakon Fatima Ahmad India Gashuwa tace assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. To a gaskiya ni dai anawa ra'ayin duk da cewa ni yar jahar Yobe ce da wannan matsalar ta sace ƴan matan sakandaren Dabci da ƴan Boko Haram suka yi a wancan ƴan kwanakin baya da kuma dawo da su, to bana goyen bayan a rufe waɗannan makarantun na kwanan mata kai har ma da na mazan a arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai kawai a maida su makarantun je kaka dawo a maimakon kwanan domin rufe su kwata-kwata, wani babban koma baya ne ga ilimin yankin namu gaba daya.
Eh to sai kuma sako na karshe da zan karanta daga shafinmu na Instagram. Ahmad Suleiman Bajogani yace a gaskiya ina goyen bayan rufe wasu makarantun ƴan mata da ake yi matukar wannan guri ana fargabar rashin tsaro. To fa rufewar shine yafi hanyar lafiya da ya bita da shekara BOA Hausa. Mun gode.
Mun gode
da sako din. To sai kuma daga sakonnin naku sai mu je ga ra'ayoyin mutane wanda wakilin mu ta fannin ilimi a jihar Katsina Zaharuddin Sani Kunto ya danjo mana ta bakin wasu bayan Allah game da maganar nan ta rufe makarantu a arewa maso gabashin Najeriya musamman jihar Borno in har hakan ta tabbata.
Zamu ji ra'ayin al'umma daban-daban akan yadda suke kallon wannan al'amari dake nema ya kunno kai. To a cikin wannan zaure namu na yau akwai mutane daban-daban da kuma ra'ayoyin su daban-daban.
Sunana mutaka Sa'idu Funtuwa. Gaskiya ra'ayina yin hakan dakile wa ilimi ne. Didiri akwai tabarbarewar tsaro. Abin da ya kamata hukuma ta yi akan wannan tsari shine yana da kyau hukuma ta dauki mataki na tsaro duk makarantun matan nan a basu tsaro yadda ya inganta, yadda zai iya bada damar da za a ce yaran za su iya karatu cikin kwanciyar hankali. Amma yanzu a ce wai a rufe makarantu a mai su bodan gaskiya dakile ilimi ne kuma komawa da bayan ilimi ne yin hakan. To amma idan ya kasance gwamnati ta dauki matakai na tsaro a su makarantun, ya kamata kowace makaranta ta kwana ya kasance an bada ingantaccen tsaro a gurin yadda su malaman da su daliban za su iya karatun cikin kwanci hankali ba tare da wata fargaba ba. Abin da ya kamata gwamnati take nan
a yi na malama baraka daga kasala. Ra'ayina a nan na game da rihe makarantun kwana shi in dai haka zai zama alheri kuma ya taimaka ga tsaron rayuka da lahiyar ɗalibai, ubangiji Allah ya tabbatar da shi. Bakin abin da zan ce kenan.
Sunana Aliyu Ibrahim Alti, malami a Madrasa Ibrahim Funtuwa jihar Katsina. A ra'ayina game da makarantun kwana na maza da mata a jihar Arewa maso gabas ta Najeriya, kulle su da kuma abin da ya shafi tsaro, ina ganin kulle sun ba zai kawo wani abu ba face tabarbarewar ilimi. Saboda yanzu babu wani shiri takamaimai da aka yi wanda idan an rufe wa'innan makarantu za a ci gaba da aiwatar da shi yadda ya kamata. Saboda haka ina ganin gara ba makarantu yadda suke a ci gaba da inganta tsaro kamar yadda ya kamata.
Ni sunana Gidamaci ka daga Katsina. Ra'ayina game da tunanin da ake na rufe makarantun kwana a jihohin arewa maso gabashin Najeriya, al'amarin da ga fahimtata ana yin shi ne duka domin a samu ingantaccen tsaro. Shi al'amarin tsaro din nan wani al'amari ne wanda mu da ba cikin harkar muke ba yana da wahala kai kirdado ka ce ga yadda ya kamata a yi. Amma dai akwai matakai waɗanda ya kamata a ɗauka. Saboda ni ina ganin shi al'umma wadda ba ta da ingantaccen ilimi to ita mafi koma baya a cikin dukkan lamuran rayuwa. Saboda babu wani abu wanda za a aiwatar na a zo a gani a rayuwa wanda babu idan har babu ilimi to ba zai yi yadda ake buƙatar shi ba. Abu na farko kenan. Sannan abu na biyu, rufe makarantun in har za a bar makarantu na dai ma'ana makarantun je kaka dawo to kusan a iya cewa a iya samun saukin wani abu. Saboda mutanen nan ba a iya gane alƙiblar su, ba a ma san me suke so ba, ba a san me ke tunanin su ba. To saboda haka wani abu ne in za a yi shi a matsayin na wucin gadi, to gaskiyar magana ni a ra'ayina abu ne mai kyau a yi shi na wucin gadi har a duba a jira a ga al'amarin yadda Allah zai sa al'amarin ya kasance. Amma kuma wani hanzali ba gudu ba. Har hakan su kansu makarantun yana da kyau ai masa kyakkyawan tanadi na wake shiga makaranta. Idan makarantar maza ce an ga mace mai ya kaita, idan makarantar mata ce an ga namiji mai ya kai shi, ko da dan kankanin yaro ne bai kamata a bashi amana ba, bai kamata a sake da shi ba. Da an ga yaro zai shiga makaranta, to shikenan a dakata. Da an ga mace za ta shiga makarantar maza, komin kankanta yarinyar nan, to ita ma a dakata. Sannan kuma a aje jami'an tsaro da kuma ɗan sa kai, to ina sara idan akai hakan, to alhamdulillah za a samu nasara. Amma magana a rufe makarantu dinna, ni ina da ra'ayin eh ya kamata a ce an rufe makarantun kwana a ɗan jira zuwa wani lokaci a ga abin da Allah zai. Assalamu alaikum.
Sunana Audu Samad Jibawa ƴan Jalo. Idan aka ce ita an rufe wancan makarantu na kwana nan wuraren, za a samu sauki ga hukuma, za ta samu sauki ita ma, saboda shi karatu a ko ina ana iya yin shi lafiya lau in Allah yarda. Kuma za a samu sauki, kuma za a samu saukin wannan kashe-kashen da ake idan wannan ana wannan karatu a nan gida, ba dole sai an je wani wuri ba.
Dangane da mayar da makarantun kwana zuwa na jika ka dawo a yankin arewa maso gabashin Najeriya, abu ne da za a iya kallon sa ta fuskoki da dama. Misali, an san dai cewa samun ingantaccen ilimi ba zai yiwu ba sai an samu kwanciyar hankali na mai koyo da mai koyarwa. Daga cikin abubuwan da ke samar da kwanciyar hankali akwai tsaro da kyakkyawan yanayi. Saboda haka, idan har waɗannan abubuwa da na faɗa ba za su samu ba a makarantun kwana, jika ka dawo ɗin nan shine mafita.
Sunana Nasir Garba Ako. To a gaskiya ni ra'ayina hakan yayi shine samun sauki ga gwamnati ga kuma iyayen yara, domin duk yare ta je makaranta ta dawo, to insha Allah za ta taimaki iyayenta kuma za su samu kwanciyar hankali, suna ganin ƴaƴansu a kusa da su. Kirkire da gwamnati ta yi yayi shi ma wani tsaro ne mai kyau, tunda wannan ba zai hana yara su karatu ba. Karatu a ko ina zaka iya yin shi.
Sunana Nuratu daga jihar Katsina. Ina makaranta ne a Jami'ar Umaru Musa dake Katsina. Ni ra'ayina shine naga ya kamata hakan rufe makarantun kwana musamman ga ƴaƴa mata, saboda hakan zai fi ba su kwanciyar hankali su da iyayensu. Ta cewa kowace ɗaliba ta zo daga gidansu ta zo makaranta ce karatu, in an tashi ta koma gida, saboda a lokacin da suke makaranta zazzaune babu mai kwanciya hankalin da zai iya yin karatun ma balle ya natsu, in ya je cikin aji ya gane abin da ake so ya gane. Amma idan daga gida ya je, kullun iyayensu suna masa addu'a, suna masa nasiha, kuma su ma kansu suna gane abubuwan da ake ciki.
Ra'ayin al'umma kenan kuka saurara a shi wannan shi namu na yau da gobe. A madadin waɗannan al'umma da muka kasance a cikin wannan zaure da su, Zaruddin Sani Funtuwa nake cewa a huta lafiya.
To mun gode Zaruddin da ra'ayoyin jama'a. Yanzu bari mu je ta bakin gwamnatin jihar Borno game da cewa an rufe makarantun kwanan jihar, inda wakilin Haruna Dauda Biyu ya tuntube su Kabara.
To haka yake.
Yanzu muna tare da kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno kuma Musa Ino Kubo. Rinka dai akwai wannan batu dake yawo na cewa an rufe makarantun kwana na jihar Borno. Ya gaske wannan batu yake ne?
Abin da ke faruwa shine duka makarantun mu yanzu suna nan suna aiki. Dama tuntuni da muka samu wannan matsala na ɗebe ƴan mata daga makarantar Kibok, muka yi takatsantsan domin kada a sake samu aukuwan wannan lamari. Saboda haka duka yara musamman ma makarantun ƴan mata mun kaurar da su daga inda suke zuwa wayannan garuruwa musamman guda biyu na Maiduguri da kuma Biyu, wato makarantun da ƴan mata suke zuwa wanda suke zaune, wanda suke kwana. Akwai kuma batun bukata jama'a su fahimta, dama wayannan akwai wasu daga cikin ƴan matan nan daga gida suke zuwa makarantun nan, wannan ba abin da ya canza. Har yanzu suna gidan iyayensu, za su yi karatu su koma su kwana a can, saboda haka babu matsala a nan. Rashin fahimta da jama'a da suka yi na cewa an rufe makarantu na jihar Borno, wannan ba gaskiya ba ne. Abin da dai takatsantsan da muka yi shine a tabbatar cewa babu makarantar ƴan mata wanda suke waje, domin babu ingantaccen tsaro a wayannan wuraren nan, banda wuri biyu da na ambata. Saboda haka a lokacin biyu da Maiduguri, a lokacin da aka samu ingantaccen tsaro a koda ina ne, zamu ga yadda ƴan matan za su je zauna. Amma a yanzu haka kuma dangane da abubuwan da ke tafiya, ka gani ba zai zamanto mun yi tunani mu bar ƴan matan nan suna kwana makarantun nan ba.
Wato idan na fahimce ka wannan ba sabon ababu a bayo aka rufe waɗannan magantu kuma aka dawo su wasu makarantun ba.
Daman waɗannan su ne matakan da muka ɗauka, wato ba ma makarantar ƴan mata kawai ba, akwai waɗansu garuruwa ko kuma waɗansu wurare waɗanda har yanzu tunda ba a tantance ba mu tabbatar da an sami wadataccen zaman lafiya waɗannan wuraren ba. Mun ɗebo waɗannan makarantu ɗin mun kawo su sauran wurare inda muke mun tabbatar da cewa babu matsala. Misali yanzu makarantar New Marche ba mun kawo suna nan a Maiduguri, makarantar da ke Abadan, makarantar da ke Gamboru, duk waɗannan makarantu mun ɗebo su mun kawo su inda muke jin cewa babu matsalan tsaro. A lokacin da kuma aka samu zaman lafiya sai su koma su ci gaba a waɗannan wurare da suka taso.
Duk da wanda mataki ba da yanzu aka ɗauka ba, tun lokacin da aka ɗebe matan Chibok kenan kuka ɗauki wannan mataki.
Wannan matakin tun daga lokacin da aka ɗebe muka samu matsalan tsaro, a lokacin da kuma da za a buɗe ka san ma an kai inda makarantun ma gaba ɗaya an rufe. To da muka buɗe makarantu muka gani cewa akwai bukata waɗanda suke sako-sako inda har yanzu akwai matsalan tsaro mu kawo su inda za a tabbatar cewa su yi karatunsu ba matsala inda akwai ingantaccen tsaro.
Lafiya shi ne kan ya fi zama da sauki. To game da wannan batu da muke magana bayan mun ji daga kwamishina ɗin nan, to kai tsaye muna tare da wani bawan Allah shugaban wata ƙungiya mai haɓaka ayyukan sadarwa tsakanin matasa musamman hanyar sadarwar zamani. Mu ji shin da irin ya suke kallon abu musamman kin san abu na matasa kuma ƴan matan nan su kansu matasa ne, sannan yaya za a sadar da su da ilimin nan ko raba su da shi ba tare da cewa an cutar da su ba, domin aka ce a rufe makaranta akwai matsala, in aka ce kuma a bacce ga tsaro, bari mu ji yanda zai ce. Assalamu alaikum Malam Nasitad.
Salamu alaikum.
Hello.
Wa alaikum salam.
Yawwa, to da wa muke magana, wai waka maki mai ita tafi daki.
To kana magana da Yunusa Zakariyau.
Malam Yunusa, barka da warhaka. Yaya Sitad?
Barka dai.
Lafiya, kana barkan ku dai.
Yawwa. To dama muka ce to bari mu baka ƴan wasu ƴan mintuna mu ji, na san ba za ka rasa tofa albarkacin bakin ka ba. Muna magana akan yanda ake maganan cewa za a rufe makarantu ko aka ce wasu rahotanni masu nuna cewa jihar Barna ta rufe makarantun sakandare, amma ga kwamishina ya ce ba rufewa suka yi ba, sun kwashe wasu ne kamar a ce na wucin gadi kenan, har sai an samu mafita mai kyau kafin su abin nan. To ya kuke kallon abin?
Wato a kullum muna so gwamnati da mutane su koyi darussa daga abin da ya shige. Abin da kwamishina ya ce cewa darasin da suka ɗauka daga sace ƴan matan Chibok shi ne cewa su ɗebe wasu waɗanda suke makarantun kwana, su kai su Maiduguri a Shuranna. So na farko ne ni yadda wannan abu ne mai amfani. To amma matsalan guda uku ce. Na ɗaya yana nuna cewa gwamnati ta gaza wajen ba da tsaro isasshe a duk faɗin jihadin nan, tun da ya kai cewa za a kwashe ɗalibai daga wani wajen kai su wani wajen, kaga an yadda kenan a wannan wajen babu tsaro. Na biyu cewa idan ka ɗebi waɗannan ɗalibai ka kai su wasu makarantu, wannan akwai ɗalibai a nan wajen, to za ka samu cunkoso. Wannan shi kansa ingancin ilimin da za a bayar ba zai zama kamar yadda yake ba. Na uku cewa ai yaran da aka ɗiba yara ne da suke makarantun kwana. To shin su waɗannan ba sa makarantun kwanan mutanen da suke sace ƴan mata ɗin nan, ko kuma ce ma mutane ba sa iya fatan wannan ba sa makarantun kwanan?
Tambaya ce.
Saboda haka yana nuna cewa wato ba a yi zurfin tunani yadda za a kawo mataki da zai kare kowanne ɗalibi. Tunda akwai yaran da dama maza da mata wannan aka kwashe su ba a maganan su. Mutsuk aka sani saboda su an kwashe su da yawa ne a cikin makarantar su,
ba dauke ɗaya ɗaya ba.
Amma da dama an fizgi mutane, yara, matasa, maza da mata a hanyar su ta zuwa makaranta, a hanyar su ta dawowa daga makaranta, an kwashe su, wasun su an sa sun zama ƴan Boko Haram ɗin, wasun su sun zama bayan ƴan Boko Haram. To ka gani in kullum aka ce sai waɗanda suke cikin makaranta ne za a kula da su, wato a gaskiya akwai sauran ruma a kaba.
Hafsa na ga kina motsa
baki. Ina ma ɗaga maka hannu. To professor naga ina so dan ƙara akan abin da ka faɗa ne. Amma
ai professor shine zai zo mana a ƙarshe, muna tare da
ai okay yes
malam
Malam Zakari YZ yawa. Naga makarantar Buniyadi da aka kai wa hari, yaran sun ma dawo suna kan hanyar ma koma gida, ba kwashe su ba, wanda aka wayanda aka kai wa hari aka kashe su. To ba ma yawa, to ba ma sace su kawai ba, ai musu illa irin wannan. To naga in babu tsaro kawai ya za a ce kawai makarantar kwana abin yana da dan
to mun baka minti ɗaya ka rufe
akan wannan wato tsaro gaba daya.
Ina gani mu a kullun abin da muke faɗi tsaro ba na gwamnati ne kurin ba. Idan al'umma za su sa ido su yi aiki tare da jami'an tsaro, shi ne zai kawo ingantaccen tsaro a cikin al'umma. Amma muddin babu haɗin kai tsakanin jami'an tsaro da mutanen al'umma, to ba za a samu ingancin tsaro ba. Abin da ya sa kuma ba a samun wannan haɗin kai shi ne su jami'an tsaro yawanci ba sa yi wa mutane abin da ya kamata, wato sai dai su tursasa wa mutane su ci zarafinsu da sauransu. Saboda haka idan za a canza yadda jami'an tsaro suke mu'amala da mutane, to mutane za su iya fitowa su kare irin waɗannan makarantun, su ba da bayanai da zai sa gafa wata wuta ta taso ga matakan da ya kamata a ɗauka
Tadisu dinga kai rahoto kenan to.
Tunda mun san muna da karancin
Mal Yusuf Mal Zakari ai saboda lokacin dole mu tsaya ana.
Za a yi musu adalci to za su taimaka su ba da gudunmuwa.
Eh to mun gode sosai Mal Zakari barka da warhaka kuma sai wani lokaci mun sake lalaba. Ka bari mu je kai tsaye ga professor. Assalamu alaikum Professor Yusuf Alhassan daga Jami'ar Missouri.
To assalamu alaikum Professor.
Alaikum. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Na kwanan ku
lafiya lau barka dai da warhaka.
Ya aiki.
Amin. Alhamdulillah.
Duk da yake dai kwana da yawa wallahi ai da yake
bi yauke hudu.
Shine ai zan dawo da kai akwai darasin da zamu tattauna mako mai zuwa tunda ka dan samu hutu zamu je mu dauka mun sauka amma yanzu wannan a takeice nace ko minti uku ne zan baka ka dan yi mana magana akai.
To
wannan maganar ta rufe makarantu a nan Amurka abin da yasa na kawo ka shine a nan Amurka akwai matsalar ana harba yara makaranta da wani ne issue din wannan maganganun nan maganar tsaro ban ji ana cewa a rufe makarantu sai ake maganar ba da tsaro me zaka ga ya wani sako kake da shi ga gwamnatin Najeriya
to gaskiya na farko ba ma gwamnatin Najeriya ba kamar yadda me wanda kuke magana da shi da karshe magana cewa gaskiya hadda jama'ar gari to ni a gani na ya wuce jama'ar gari banda gwamnati da mutanen gari akwai shugabanni na karanan hukumomi akwai shugabanni na jihohi
kare
da kuma ita kanta shugabannin kasa ina nufin yan majalisu na jihar House of Representatives da Senators to wannan na gani abu ne wanda yake ya shafi kowa ba abu ne wanda kawai gaskiya ya zama karazube a ce kawai gwamnati ita ce wuka ita ce nama ita ce komai ba
me ya kamata su
kiyuwa kamar yadda kai tambaya idan kuka duba cewa satin da ya wuce a kasan nan yara yan bana bakwai suka dauki doka a hannunsu
da
amfani da abin da ake cewa
wato
dama
second
amendment suka yi amfani da shi a ka'ida
zanga-zanga lumanin nan
alibai yan uwansu gaba ɗaya a kasan nan a nan garin ku DC
an samu mun gani
600
yawa ba sai nayi bayani ba eh da mutane 500
amma lafiya suka yi abin
su New York California, Los Angeles, Gasanan dai. Duk ba waɗanda ba su yi wannan taro ba. Saboda yaran nan sun tsaya tsayin daka cewa
fitowa suke so a kare lafiyarsu.
Kuma kaga wannan taron ya ratsa jikin shugabanni.
To amma misali a Farfesa ka san yanayin ka san misali nan akwai ƴan sandan su kansu naga yanda suka ba wa yaran tsaro
da sauransu.
A can a Najeriya in kaga irin wannan ya faru sai kaga kawai ya zama wani tashin hankali. Shine kila fargabar da mutane kila za su ci ai zanga-zangar lumana a Najeriya yawanci ko kasashen mu na Afirka sai ta rike da ta zama wani abu.
Kuma iyaye ma ba za su bar yaran su fita ba.
Eh kana da minti daya.
Wannan wani abu ne kuma gaskiya da yadda za a sake wa 'yan sandanmu wato zan ce training saboda su zama abokan jama'a kamar yadda 'yan sandan nan suka zama abokan ɗalibai da iyayen ɗalibai da jama'ar ƙasa gaba ɗaya kamar yadda ku gani kuka kuma gabata.
Kamar wanda Malam Zakariya ya ce su haɗa kai da 'yan sanda da mutan gari.
Ai ya wuce gaba ɗaya ne kamar ni a gani na wannan abu ne wanda ya shafi kowa. Duk dai abu ne wannan tsaro da muke magana akan ya mutane suna shiga makarantu suna kashe
jama'a
don kuma a ƙasar mu Najeriya
ana yi ko a kashe su a sace su a kashe a sace duka
to duk dai tsaro ne amma kuma ya bambanta ga yadda al'amuran suke amma dai duk dai wannan ba kashe su ake ba amma kuma ana kashe musu rayuwa
haka kisan mun muke kenan to Allah shi
kauta
to professor
ya kamata a yi
yawa
shine ni a gani na gaskiya ya kamata jama'an Najeriya ko kuma arewa gaba ɗaya ba mai arewacin gabas ta Najeriya
yau lokaci
lokaci ya dauko hanya
yawa
to ai na ga professor a mako mai zuwa din tunda yanzu na sauka zan tattauna da kai a mako mai zuwa da zamu yi maganar da muka fara ta maganar irin cunkoson nan na dalibai a makarantun mu shi kanshi wani hanya ce ta maganar tsaro wanda ka zo ka gano yau wato saboda haka zamu yi magana a kai saboda haka in Allah ya so zamu
dora mun gode professor
ni ma haka na gode
to yanzu kan a madadin
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma wacce ta bada umarnin shirin wato Saida Hamdan sai engineer mu ne Mr. Rob McLean ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa a tara mu gobe in Allah ya so da muke magana siyasa da shugabanci na gari a cikin shirin yau da gobe.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta san yau.